الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين من أقودي هذا الله سبحانه وتعالى bisa ga baiwa ce da ya ba mu ikon addu'a domin ci gaba da karatu a cikin littafin at-tafsiratu fi ulumil qur'an kamar wanda aka saba a daidai wannan lokacin inda darasin mu da ya gabata shine darasi na bakwai yau kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara da farkon darasi na takwas. Darasinmu na bakwai ya dakata ne a cikin al-mabahatul hamisu. Mabincika ta biyar a cikin wannan littafi mai ɗauke da taken cewa ƙaƙa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana karɓo al-Qur'ani yadda saƙon yake zo masa. Inda muke a cikin shahi na 16 a wannan littafi mun tsaya ƙarshen a hali na farko dama halaye guda biyu ne da wahayin ke zuwa wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam to mun karanta halin farko yanzu kuma za mu tashi akan hali na biyu nan ne inda muka dakata Malam yace al-halatu tsaniya hali na biyu yadda al-Qur'ani yake saukowa ko yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karbo wahayi na al-Qur'ani hali na biyu ayyata hawwala jibrilu alaihi salam min suratihi al-malakiyya jibril Amincin Allah ya tabbata gare shi, ya ainihi juya daga hali ne na mala’iki, ila suratul bashariya zuwa ga sura irin ta ‘yan Adam. Kamar wanda mun shaidi haka a cikin shi hadisin Jibril al-Mash'ur. Fayati fi surati rajulin. Sai Jibril alayhi salam ya zo bisa ga sura ta mutum fa ya khuzu anhu ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya karbi wahayi gare shi yana sura ce ta mutum kamar wanda muna da shaidu a cikin hadisi mashhuri na Jibril hadisin Umar dan Khattab wa yasma minhu ya karba kuma ya saurara daga gare shi abinda ya faɗa mai ya zama ya karba ya saurara wa kathiran ma kana jibril alaihi salam da yawa jibril amincin Allah ya tabbata gare shi ya kasance ya ti fi hadhihi alhala ya kan zo a cikin wannan hali na canzawa daga sura irin ta mala’iki zuwa ga sura irin ta ‘yan Adam. Yakan zo ne fi suratul sahabi al-jalil a cikin surar sahabi mai daraja wanda suna ne dihiyatul kalbi aka shi a sunan sahabin da Jibril kan zo da surar sa. A wani lokaci aw ya'ti fi surati arabi ko kuma wani lokacin jibril zai zo ne idan ya zo surar ‘yan adam surar wani balarabin kauye ya zo da kamar nuna larabawa irin na kauye sai ya zo la ya'rifuhu ahad ba wanda ya san shi daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hadhihi alhala wannan hali na zuwan sa a cikin sura irin ta diya ko kuma balarabin kauye ahwanul halaini sune mafi sauki na halulluka guda biyu ala rasulillah da nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'anar wannan idan alqur'ani yazo ko wahi yazo ma annabi sallallahu alaihi wasallam a surar mala'iki to abin yana da nauyi kwarai hatta shiga babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar wadda darasin mu da ya gabata mun gaji cewa idan yana saman taguwa za ta ji kamar ta gurhana idan yana kusa da kai kamar jiki ne ya taba naka sai ka ji kamar za a danda jikinka saboda nauyin abin da yake saukar masa to waɗanga halulukan guda biyu na zuwa a cikin surar Dihiya ko kuma a cikin sura irin ta Balarabin ƙauyen da ba a san ko wane na ba shine mafi sauki wanda ba wahala gare shi ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadullu ala hatayni alhalatayn yana yin dalili akan waɗannan halulukan guda biyu akwai shaida da dalili akan waɗannan halukan guda biyu ma rawahu al-bukhari abinda imam al-bukhari ya ruwaito bi sahihihi a cikin ingantaccen littafinsa bi sanadihi da isnadinsa ya jingina shi an aisha daga uwar muminai radiyallahu ta'ala anha Allah shi yarda da uwar muminai anna al-haris ibn hisham aqiqa haris dan hisham radiyallahu ta'ala an Allah shi yarda da shi sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi tambaya ga babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaifa ya'tikal wahyu aka wahayi yake zo maka shi sahabin yana son ya sani dama sahabbai masu da'a ne kuma masu ladabi ne kuma masu kirki ne da haka zaka ga da yawa za su yi wa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya kuma tambaya ta da'a ba tambaya ta tu'annati ko tozartawa ba ba kwala sai babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ahayanan yati mithla silsilatil jarasi watarana alqur'ani yakan zo mini kamar misalin sauti na kararrawa idan alqur'ani zai zo zan ji wani abu sauti wanda yayi kama da kararrawa wa huwa ashaddu kuma zuwa cikin wannan hali na kama da sautin kararrawa wa huwa ashadduhu alayya kuma shine mafi tsanani gare ni kenan mala'iki zai hito ta sura irin ta mala'iki ba sura irin ta yan adam ba ba yaqsimu anni idan har mala'iki yazo mini da wannan sura sai ya zamana abin ya rarraba daga gare ni ma'ana cikina ya koma kamar ba nawa ba wa qad wa'aytu minhuma qala amma duk da haka kuma ina kiyayewa da abinda mala'iki ya fada duka abinda jibril alaihi salam ya karanta duk da halin da nake shiga to zan kiyaye abinda ya wadi wa ahyanan a wani lokaci kuma yatamassalu liyal malaku rajula watarana sai mala'iki yazo mini da sura irin ta mutun fayukallimuni sai yayi mini magana in ya taho da sura irin ta yan adam yayi mini magana fa'ima yaqulu sai in kiyaye duk abin da ya faɗi. Wanda dukkan surorin guda biyu da sadda zai zo irin sura ta mala'iki da sadda zai zo da sura irin ta yan adam, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan kiyaye abinda ainihi mala'iki ya faɗi, ko yana surar yan adam ko yana sura irin ta mala'iku. Qalat Aisha, sai uwar mu'mina ta ce radiyallahu anha, Allah ya kara mata yadda, wala qadara aituhu, haƙiƙa na ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yanzilu alaihi alwahyu, wahayi yana sauko masa, bil yawmi shadid, fil yawmi shadidil bardi, a cikin wani wuni mai tsananin sanyi, kamar ana cikin kakar hunturu lokacin da ake ɗari. Wa inna jabinahu, haƙiƙa goshin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la yatafassadu araqa, yana tsatsagowa da zuha, ga zuha na tartso mai ga goshi ne, ga shi kuma ana tsananin sanyi a cikin wannan wuni, saboda magana ce da ba ta wasa ba, aiki ne da Allah ta'ala ya aiko da babban sako a kawo masa. Wa inna maktafan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kawai annabi tsira da aminci su tabbata gare sa, yana wadatuwa bi hatayni likayfiyatayn, da waɗannan sifofin guda biyu. Ko dai mala'iki ya zo masa a sura ta mala'iki lokacin kawo wahayi, ko kuma mala'iki ya zo masa da sura irin ta ‘yan adam, ko ya zo da sura diyatul kalbi wanda wani sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam, ko ya zo da sura balaraben ƙauye da ba a san ko wane na ba. To ba zai zo duna gairi ma ba zai zo da wata sifa da ba wa'innan sifofin guda biyu ba, minal kayfiyat, na sifofi wal anwa, da kuma nau'uka. Ba wani nau'in da mala'iki yake zo masa in ba waɗannan ɗayan abubuwa guda biyu ba. Li'anna zahira, saboda abin da yake bayyane, anna su'ala, lalle haƙiƙa tambaya, kana alal wayi alladhi ya'ti an tariqi jibril, ya kasance an yi wannan tambaya dangane da wahayin da yake zuwa ta hanyar Jibril alayhi salam, an Jibril alayhi salam, wato an yi mai tambaya ne ta yadda Jibril yake zo masa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana Jibril kan zo ta sura biyu, surar mala'iki da kuma sura irin ta ‘yan adam, kamar sahabin da aka ambata ko kuma surar balaraben ƙauye. Wal Qur'anul Karim, shi kuma Al-Qur'ani mai girma, lam yunzal minhu shay, ba a sauko da wani abu ba na Al-Qur'ani mai girma, illa an tariqi Jibril alayhi salam, sai ta hanyar Jibril alayhi salam. Ma'anar wannan Al-Qur'ani bai taɓa saukowa ba ta hanyar mala'iki ya zo irin sura irin ta ‘yan adam, sai dai sura ta mala'iki, in dai Qur'ani za a kawowa. Amma wani wahayin da ba Qur'ani ba, kamar hadisin da muka shaida na Jibril alayhi salam, wanda hadisi ne mashhuri inda yake cewa akabirni anissa'a qala mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il, to wannan kaga mala'ikin ya zo ne ta sura irin ta ‘yan adam, tunda ba Qur'ani bai kawo ba. Sanin wannan na da muhimmanci kwarai, mu san cewa Qur'ani bai taɓa saukowa ba ga annabi sallallahu alaihi wa sallam in ba sura ta mala'iki ba, ma'ana shi Jibril bai zuwa in ba da sura irin ta mala'iki ba, bai taho a cikin surar yang adam. Walam yati minu an taklim kuma alqur'ani bai taba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ta hanyar magana kamar yanzu irin yadda yayi magana da shi cikin hadisin jibril ya zama yana magana da shi haka idan alqur'ani ya sauko to wani abu zai canza na nau'in annabi sallallahu alaihi wa sallam in kana tare da shi zaka ga launinsa ya canza ya taba ka jikinsa yayi nauyi yana saman dabba za ta ga kamar ta gurwa na ita dabba saboda nauyin abin da ke saukowa aka kuma au ilhamin aka alqur'ani bai taba zuwa ta hanyar ilhama ba kamar yadda ake cusa ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cusa masa a kimsa masa to alqur'ani mala'ika jibril kan zo ne karara ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sakon au manamin ko cikin kwana alqur'ani bai taba zuwa ba cikin kwana kamar wanda mun san ya tabbata akwai hadisi ingantattu da suka nuna cewa mala'iku kan zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin surar yan adam annabi na kwana su tayar da shi su ce ka je mu je ya ci gaba da tahiya tare da suwa a zo sai su iske nau'in wata sura kamar irin mutumin da a cikin korama ta jini yana iyo gashi ya taso ma annabi sallallahu ya taso musu su wayenga mala'ikun da suke tare da annabi ya taso ya dumfaro gaba to sai ga wani mutum zaune ya tara duwatsu gehe ne da ya taso mai sai ya kada mai duci guda ya haɗe ya koma komawa ciki aka kuma suka ƙarasa gaba aka tarar da wata abu mai kama da ruhewar burodi kamar gidan burodi haka ga mata da maza tsirara ana hasa musu wuta suna kyallowa suna kuka in wutar ta rage kukan nasu yayi ƙasa in an ka sake hasa ta to duk inda aka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ma hazan mina na awan ga sun ce mai in dalik mutai lokacin magana bai yi ba to sun zo wurare da dama har inda suka nuna mas aka zo da shi a wata hadama da take cike da ni'ima inda ya ga gabe nayi da sauransu ma'ana a aljanna aka nuna masa gidansa ya ce zarani adkhulu ko bar ni in shiga suka ce amma al'ana bala amma yanzu kan babu dama naka shiga gidanka ta kun ga nan mala'iku sun zo annabi yana kwana bisa ga surar yan adam ta hanyar mafalki sun ta da shi an yi tahiya da shi an ga abubuwa masu yawa alqur'ani bai zuwa da irin wannan siga sai dai jibril ya zo ga shi karara kuma a ga halin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya canza malam yake cewa bal kulluhu awhiya bihi bil yaqza a'a shi alqur'ani ga baki dayansa anyo aikin sa ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil yaqzati a farke wahayan jaliya kuma wahayi bayyananne babu wani abu wanda yake boye a cikin aikin alqur'ani wala yukhalifu hadha ma warada fi sahih abinda yazo cikin hadisi ingantacce bai saba ma wannan ba hadisin da Anas ya rawaito Anas radiyallahu anhu qala bainama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baina azurina muna nan annabi yana zaune a tsakanin mu idza aghfa ighfa'atan sai aka ruhar da shi ruharwa kamar yayi angaje ko kamar kwana do kai ba kwana na ba kamar ya boye ga waɗanda suke tare da shi sun baggani ne summa rafa'a ra'asa sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya daga kansa mabtasima bayan wannan abin da ya waru gare shi sai ya daga kai ne yana murmushi fa kulna sai muka ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ma adhakaka ya rasulullah ya ma'aikin Allah missa kai murmushi ko missa kai dariya mun ga kai dariya ko murmushi missa abala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace musu bayan da ya warkake dawo bisa ga hayyacinsa da surarsa cewa innahu nazala alayya alifan sura dazu wata sura ta sauko a gare ni lokacin da kuka ga na shiga cikin wannan halin baqara bismillahir rahmanir rahim sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai karanta suratul kautsar inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar kaga wadda sura ta kenan aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da suka ga ya canza kamar ya waku daga gare su ko yayi barci amma alhali ba barcin yayi ba illa dai sura ce da in mala'iki yazo daga gare shi to surar ta shi ma shi ma za ta canza daga yanda take malam yace iz laysa al-maqsud bai kasance abin nuyi ba bil ikfa'a da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ruhuko ya waku ko an gaje ya dauke shi ila hadisi a cikin hadisi bai da ma'ana annaw ba wai kwana bane yayi wa innamal maqsud kawai abinda abin nuyi alhalatu allati kanat ta'tarihi hali ne wanda ya kasance yana gitta mai inda nuzulil wahayi lokacin da wahayi zai sauko sai kaga wani hali ya zo ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba halin da sahabbai suka saba da irin sa tare da shi ba kamar wani abu ya zo kenan wa iyal gaibuba ita ce haukuwa amma haulahu daga wanda yake kauyensa kamar in suna tare da shi gaba ɗaya sai su ga ko sun bar gani ne ko wani abu ya waru gare shi kamar nau'in kwana haka wanda ba kwana bane wa ala dalika akan wannan bayani bal qur'anul karim alqur'ani mai girma kullu dukkaninsa gaba ɗaya shi alqur'ani nazala fil halatil ula yana saukowa ne bisa ga hali na farko inda Jibril zai zo cikin sura irin ta mala'iki wa hiya alhalatu allati yakunu fiha Jibril ita ce halin da Jibril yake kasancewa a cikin ta ala malakiyya akan halin kasancewarsa yana nan mala'ikinsa wa hunaka qara'in akwai kuma wasu karinoni ko alamomi tadullu ala dalika dake dalili akan haka minha daga cikin waɗannan qara'in dake dalili akan haka qauluhu fadin Allah ta'ala da yake cewa inna sanulki alayka qawlan thaqila hakika mu zamu ainihi saukar maka da magana mai nauyi qawlan thaqila Allah ta'ala yayi bayanin cewa to maganar fa magana ce mai nauyi ai manar wannan thaqilan talaqihi abu ne mai nauyi karbar wannan magana wadhalika wannan kuwa innama yakunu fil halati allati tasudu fiha mala'ikiyya yana kasancewa ne bisa ga halin da mala'iki yake yin jagoranci inda talaqil wahyi lokacin da wahayin zai sauka to annabi sallallahu alaihi wasallama saƙon zai zama mai nauyi gare shi a lokacin da mala'iki ya zo bisa ga sura ta mala'iki wanda mala'ikin ke jagorancin kawo saƙon don haka ba yadda za a yi shaidani na aljani ko wani shaidani ya samu dama ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar wanda Allah ta'ala ya ce la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid gaban alqur'ani ba a samun banna ta zo ko bayan sa ma'ana akwai hafaza matsara na mala'iku da ba za su bare wani shaidani ya yi kusa ba to kun ga sanin cewa alqur'ani magana ce mai nauyi abu ne mai muhimmanci wanda zai sa mu al'umma mu dauki alqur'ani da muhimmanci kuma mu dauki alqur'ani da girma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ta gaugawa yana ta hanzari sai da Allah ta'ala yace kada kai gaugawa yi a hankali za mu tabbatar maka da shi alqur'ani za mu kimsa maka shi mu cusa ma shi ka rike shi ka gane shi daga nan kuma akwai buƙatar mu sani dangane da abin da ya shafi farkon ayatu ta sauko a cikin alqur'ani mai girma malamai sun yi maganganu da dama sun tattauna sun ƙara ma junan su sani kwarai abinda mai yawa daga cikin malamai suka tahi suratul alaq ma'ana iqra zuwa daga nan farkon sura zuwa aya 5 shine farkon ayatu ta sauko ko ayoyin da suka sauko ko sura ta sauko a farko a cikin alqur'ani idan an yi la'akari da shi alqur'anin ga baki ɗayan sa wannan shi abin da ya sauko na farko ga alqur'ani sannan ayat a cikin suratul baqara inda Allah ta'ala yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka a cikin alqur'ani idan an yi la'akari da alqur'ani jimla ga baki ɗayan sa amma bayan nan ana samun wani abu wanda yake dangantaka ce ta wani maudu'i da alqur'ani ya ambata kamar abin da ya shafi bangaren jihadi akwai ayat da ita a farkon saukowa mai magana akan jihadi akwai ayat da ita a ƙarshe wadda take magana akan jihadi bayan nan kuma idan muka dawo sauran bangarori za mu samu cewa kana samun wata aya cikin alqur'ani wadda ta zo tana magana akan wani abu ke bantacce na alqur'ani kamar wani bayani da yazo wanda an riga an ayyana cewa ga abu kaza Allah ta'ala ya ambace shi cikin alqur'ani misali kamar farkon ayat da ta sauko makka a ga wanga abu na ke bantacce ga wani wuri ga ayat da farkon sauka makka ga ayat da ƙarshen sauka makka wanda wannan duk yana daga cikin ulumul qur'an kuma sani ne yana da muhimmanci gare mu musamman akwai fa'idodi kamar guda 5 na sanin ayat da ta sauko makka ko ayat da ta sauko madina ga wanda yake mai neman ilimi alqur'ani akwai fa'idodi guda 5 na ɗaya daga cikin fa'idodi wannan sanin aya ta sauko makka ko ta sauko madina to yana taimaka maka wajen fassara alqur'ani ka san inda sura ta sauko wannan sanin haka na taimaka maka game da ainihin fassara alqur'ani abu na biyu na fa'ida da zamu sama wajen sanin ayat da ta sauko makka ko madina shine bayyanar balaga ta alqur'ani mai girma za mu ga ga balaga nan karara bayyane a dalilin sanin aya ta sauka ko sura ta sauka makka ko ta sauka a madina sannan abu na uku shine bayyanar hukunci na shari'a. Za mu ga cewa ka san aya ta sauka Makka ko ka san aya ta sauka Madina, to wannan yana ainihi sa ka san hikimar shari'antar da abinda Allah ta'ala ya shari'anta, imma a Makka ko a Madina. Wanda wannan wato tarbiyya ce ga masu da'awa, masu kira zuwa ga addinin Allah. Wannan tarbiyya ce gare su da huskantar da su zuwa ga cewa su bi abinda Al-Qur'ani ya zo da shi na ainihin karantarwa. Sanin haka na da muhimmanci kwarai. Abu na biyar na fa'idar sanin cewa aya ta sauka Makka ko ta sauka Madina, za ka iya bambantawa tsakanin ayar da ta shahe da wadda anka shahe. Saboda wadda ta sauko a Madina za ta iya shahe wadda ta sauko a Makka, saboda wadda ta sauko a Makka ta riga ta Madina kenan. Don haka sai ya zamana ita ta Madina za ta iya shahe wadda ta sauko a Makka. Sanin wannan yana da muhimmanci kwarai. To malam ya ce wa fil hadith, mutanen mu lokaci mu babo, eh da kwasto kawo ne yau shi a fikirin sallah da minti goma ko taushi kenan. To fil hadith ya zo a cikin hadisi as-sahih, shi hadisin nan ingantacce, alladhi rawahu al-Buhari, wanda Imam al-Buhari ya ruwaito, عن ابن عباس لقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أتكنت وراء الله مدعوك جنسرك لا تحرك به لسانك لتعجل به. لو كنت الله تعالى يسوكر دوانا آية ياغي أما ببن منذوك وكذا كي تموت هرشنك كي قوغا وادشي كذا كي قوغا سنقرئك فلا تنسى. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعالج من التنزيل شدة. الذي ينا هدوى دوهلا ينا عيني هدوى دفنني ألوك تند على القرآن يكي سوفوا. وكان مما يهرلك شفاتيه يكسن تينا دكتك أبين ديكي موز أرقى ليبن سنسما دكسينا يوان كرن تاوى. وهذه الشدة وانا أنني لا تكون إلا في الحالة الأولى. بعد كسر شو أتيجا حالي نوركو لو كتشند جبريل كنزو شكن سورة إرين تملائك. وروى الإمام أحمد أكا إمام أحمد يايو رواية بسنده بإسناد سا أنا عبد الله بن عمرو لقى عبد الله بن عمرو قال يكي شو سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم na tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fa qultu sai nice ma annabi al tuhisu bil wahayi, kana gane cewa in wahayi zai sauko ma? Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai annabi tsira da aminci tabbata gare sa yace ma wannan sahabin nashi, asma'u salasila thumma askut, ina jin alamu na wani sauti kamar ana motsa sarka, sa'annan in nasu inda zalika, lokacin da naji haka. Tamamin marra, babu wani lokaci yuwaha ilayya da za a yi mini aike na wahayi, illa zanantu sai na yi tsammanin, anna nafsi tukbal, cewa rayuwata ma za a karbe ta saboda irin abin da ke ciki na abin da yake ji na wahala a lokacin da mala'iki Jibril ko mala'ika Jibril yake kawo masa sakon Al-Qur'ani. Wa rawa ibn Jarir at-Tabari, aka ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala ya yi riwaya cewa annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hakika annabi tsira da aminci tabbata gare sa, kana idza uhiya ilayhi, annabi ya kasance idan aka yi masa aike, wa huwa ala naqatihi, yana akan taguwarsa, wada'at jaraniha, za ta ainihi azawiyanta ta miƙar da shiya, والجران بائنا الأنقي أبين داكي جيما الجران إنم شيني چكين ويا سيتا ميكي وين تاكا تيشو فما استطيع أن تتحرك فما تستطيع أن تتحرك باتا إيا موتعوا حتى سرية عنه san ba ta iya motsawa ko kadan iyaka za ta yi shiru har sai sakon ya gama sauka wannan ya nuna kenan sakon na wahayi akwai nauyi kwarai kamar wadda ruwaya ta tabbata sakumar ma za ta kasance kamar ta burhana saboda nauyin sakon da ke sauka na alqur'ani a lokacin da jibril ya zo irin sura ta mala'iki wa aidan falau nazala shay'un haka kuma da a ce wani abu ya sauko min alqur'ani na alqur'ani mai girma bil halati allati yakunu jibril fiha ala surati rajulin da a ce wani abu ya sauko cikin wanga alqur'ani lokacin da jibril yake zama irin surar ɗan adam la kana hadha misaran lishak da wannan ya zama na ammatasa inda za a motsar da shakka a ce ai dama in zai kawo Qur'ani cikin surar ya Adam to wasani ma ko in Jibrilun la ba wani na ya tawo ba wasalbin da kuma kawo rikici da cakudarwa ala du'afa il iman ga waɗanda suna da raunin imani wala kana fihi mustanad da an samu wata majingina lil mushrikina ga mushrikai fi qaulihim a cikin cewar su innama yu'allimuhu bashar dama haka kafirai suke wadi suna cewa to ai mutun na ka tawowa yana karantar sai haka kawai za su cewa sai su yi tsayin su wa qad ashara subhanahu wa ta'ala hakika Allah madaukakin sarki yayi nuni ila haza zuwa ga wannan fi qaulihi a cikin cewar Allah ta'ala hikayatan Allah yana mai bada hikaya limqalatil mushrikin ga abin da mushrikai suke wadi waraddan alaihim bayan yayi hikayar abin da suke wadi sai Allah ya maida musu martani wa qalu Allah ta'ala yace su kafire sai suka ce laula unzila alaihi malaku me ana saukar masa mala'iki walau anzalna malakan Allah ta'ala yace ko da mun saukar da mala'iki walau anzalna malakan da a ce mun saukar da mala'iki la qudiya al-amr da al'amarin ya riga ya hukunta ma'ana Allah ya hukunta al'amarin inda ya saukar da mala'iki sanma la yanzarun sannan ba a dakanta musu gani an kawo musu manzo mutun suna cewa to me ana kawo wanda yake mala'iki na to inda Allah ya saukar da mala'ikin to da al'amarin nan ya riga ya hukunta haka kuma sannan ba za a dakanta musu ba sai Allah ta'ala ya ce walau ja'alnahu malakan da Allah ta'ala ya sanya shi ya zama mala'iki la ja'alnahu rajulan da mun sanya shi ya zama ainihi mutum walalabasna alaihim ma yalbisun kuma da za mu cakudar musu abinda suke cakudarwa in an ka kawo mala'iki su ce missa ba a kawo mutum ba haka kuma tunda an kawo mutum yanzu suna cewa missa ba a kawo mala'iki ba kaga ba su da wata matsaya guda wadda za su dauka kuma wadda za su tsaya a kanta sai malame ce fa kana min rahmatillah wannan ya kasance yana daga cikin jinkayin Allah bi ibadihi ga bayinsa wa adamit talbis alaihim da rashin cuɗanyarwa ko cakudarwa ga su bayi na Allah Allah yanzila alquran cewa qur'ani ba zai sauko ba illa fi hadhal jawil malaiki sai bisa ga wannan sura ko sifa ko sarari na malaiki arruhani na ruhi Allah bai sa ko aya guda ta qur'ani ta sauko jibril ya kawo ta yana cikin surar ayan adam ba bale a ce wani na yato ya koya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar wanda suke cewa inna ma yu'allimuhu basharon to wannan kenan. da haka kenan sanin wannan na da muhimmanci gare mu kuma da fa'idodi masu tarin yawa da za mu sama matsayin mu na dalibai masu neman ilimi da kuma sanin wannan babban littafi da Allah ta'ala ya aiko ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kamata a ce mun dakata wannan karshen mabaz al-hamis inda yake magana game da yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana karbo wahayi ko yana karbo al-qur'ani in Allah ya kaddara darasin mu na gaba kenan darasi na tara za mu tashi al-mabasu sadis inda malam zai mana bayani akan hikima wadda tassa Allah ta'ala ya saukar da al-qur'ani a rarrabe malam ya ambata mana ita kuma ya fayyace mana bayani Allah ya muna muwafaka Allah shi muna dace Allah ya sa ayyukan mu su zama dambe daya dashi abinda na karanta daidai Allah ya ba mu lada kurena Allah ya yi mini sha'i shi a cikin zakatan al'umma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك